أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي جبل كرات منا تفسير القرآن أجيا من ذاك تاء سورة آل عمران آية كوم شاترا يوم كما إن الله يسوع زمتاشي كان آية عشرون إن الله يكتي منا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. الله ينادي أوا إن محمد صلى الله عليه وسلم شوا يا رسول الله كتنا lokacin da Allah yake gaya wa Annabi Musa yana ce masa a lokacin da Allah yake katina lokacin da Annabi Musa yake gaya wa jama'arsa yana cewa ya qaumi yana cewa jama'arsa ya qaumi ya ku mutane na uskuru ni'matullahi alaikum kutuno da ni'imomin da Allah ya yi muku ni'imomi ba za su ji ku kala 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 kuna saba masa yana yi muku ni'ima tun daga saukar mannu da salwa da halaka Fir'aun da yayi da kwatanku da yayi daga hannun makiyanku kiptawa da yake bautar da ku suna sa ku hidima sun mai da ku makaskanta ku ba kowa ba Allah ya kwato ku daga hannun su a ja'ala fikum anbiya sannan Allah ya sanya annabawa da yawan gaske a cikin ku annabawa ba za su kirku ba dukkan annabawa daga cikin ku waja'alakum muluka bayan ya sanya annabawa daga cikin ku sannan ya sanya ku kuka zama sarakai masu sarauta. To malamai sun yi sabani akan wannan sarauta aka karanta tafsirai aka rubuta tun wancan zamani tun daga Tabari Qurtubi Alusi duka zaka ga waɗannan dogayen sabani da aka yi akan sarautar da aka saka da aka ba wa su Bani Isra'ila musamman da yake ana magana da Bani Isra'ila daga lokacin Annabi Musa ne wanda kuma idan ka duba daga wannan lokacin banda wahala ba abin da suka yi ta yi sai dai a bautar da su da aka yi kiblawa suka bautar da su. Saboda haka fassarori da irin su Abdullah ibn Abbas da sauran manyan sahabbai suka yi wannan shabara ta wannan aya waja'alakum mulukan shine ai kwato su da aka yi daga hannun Fir'auna aka ba su damar yanzu suke mallakar kansu wannan ita ce sarautar da Allah yake nufi dan ai ba sarauta dai ya zama cewa ba wanda zai shiga gidanka sai ya gwangwasa inda ka zama cewa gidanka ba wanda zai shiga sai ya gwangwasa to ai kai sarki ne. Suka yi istishhadi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke cewa duk wanda yake da iyali da gurin zama da hadimi to wannan sarki ne. Wai hadisai da yawa fi hazal ma'ana hadisai da yawa ba kaɗan ba fi hazal ma'ana wanda har wayansu fuqaha'u sun yi istishhadi da wannan hadisi kan cewa duk mutumin da kafara ta kama shi to indai yana da gida yana da hadimi to koda bashi da abin da zai biya kafara to baya cikin fuqara wanda ba za su biya kafara ba sai dai sai da gidan nasa ya biya kafara ana magana fuqara ul muhajirin wani cikin sahabbai yace ai mu kenan fuqara ul muhajirin sai wani ya tambaye shi yace kana da iyali yace ina da shi har ma da gidan zama yace kana da gida yace ina da shi har ma da hadimi ya tsara da ke har ma da hadimi ina da shi a gida na yace to ai kai min al'afiya kana cikin mawadata kenan duk wanda yake da iyali inda zai koma in yin mata yake gidan da yake zaune da iyalin sa yake da hadimi to yana cikin mawadata sannan duk wanda sai an gurbasa gidansa za a shigo to wannan sarki to a takaice wannan ita ce fassaro shine fassarorin da malaman wancan zamani suka yi wa wannan aya na waja'alakum mulukan to amma shi alqur'ani da yake as-saqaful ma'rifi wato saqaf din da Allah ya sa na ilimi a cikin qur'ani tsawo ne da shi ba zai kare ba ayoyi ya sauka cikin qur'ani wanda watakila ma'anar su bata gama fitowa fili ba a lokacin da ayoyin suka sauka bata gama fitowa fili ba a lokacin da aka yi asrul tadwin aka dawwana tafsir har sai daga baya sai ma'anonin su ƙara fitowa fili yanzu idan mutumin da yake rayuwa a wannan zamanin ya ji wannan ayar Allah ya ce isqala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum ya ku jama'a ta jama'ar yahudawa da wa'anda daga ciki daga baya za su zama nasara kenan zkuru ni'matallahi alaykum tuno ni'imomin da Allah ya muku ij'ala fikum anbiya ya saka annabawa da yawa a cikin wannan ba magana akan sa kowa ya san wannan waja'alakum mulukan sannan ya sanya ku kune sarakai wanda ya ji duk wannan ayar a wannan zamanin da muke ciki ba sai ya tafi kalan maganar magabata ba ma balle ya ja wata maganar a ce masa ai wannan asarin da yake ne yanzu wa yake shugabantar duniya ai su ne a gaba gaba a duniya saboda haka yanzu su ne sarakan duniya sai abin da suka ce shi yake faruwa su suke determining waye arziki waye talauci su suke determining waye ne ilimi waye jahili su suke determining ko da ku ba su da gaskiya dai haka Allah ya kaddara yana cikin girman wanda Allah ya yi musu yanzu fasara wannan ayar a wannan zamanin ne ta ƙara fitowa fili da yanda ta fito fili a wancan zamanin yanzu mu ba sai mun tafi kalan hadisi ba practically muke kallan ma'anar rafili waja'alakum mulukan su kuma annabawa da Allah ya aika musu annabawa da yawan gaske shi yasa har yake musu buri yanzu dan na aika muku annabi ala fatratin min al-usul aya da ta gabata aya ta 19 da muka karanta jiya Allah yake cewa anil kitabi ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min al-usul an taqulu ma ja'ana min bashirin wa la nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana musu wannan gurin ne saboda annabawan da aka aika musu da yawan gaske a cikin su a baya bayan Allah ya aika annabi Musa tsakanin annabi Musa da annabi Isa alaihi salam akwai annabawa da yawan gaske wasu da malamai suna cewa sun kai kan mutum da Allah ya aika annabawa daban-daban mutum amma daga bayan lokacin da annabi Isa ya bar duniya kafin zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an samu shekara 500 a mashhuriyar magana da 71 al-Imam al-Kalbi yace da 69 da wayansu daga cikin a'imma da yawa wanda suka ce 169 mashhuriyar magana da 71 a wannan tsakanin wannan shine lokacin da ake kira ala fatratin min al-usul ba annaba a wannan tsakanin ba annaba gaba daya a wannan tsakanin sai wayoyi sun zo da cewa sai annabawa uku kadai ko hudu kadai Allah ya aika a wannan tsakanin gaba daya kuma a farkon zamanin ne bayan annabi Isa ya bar duniya shine fasarar da wasu malamai suka yi wa ayar cikin surati yasin fa arsalna ilayhim muslimin fakazzabuhuma fa azzasna bisalisin sai muka aika musu mutum biyu annabawa suka karyata su sai muka karba hukumarsu da na ukunsu wanda shine Shamauna alaihi salam duka mutum ukun nan suna cikin hawari Isa wannan hawari yuna da annabi Isa yake ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarillahi kama qala Isa ibn maryama lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyina nahnu ansaru wa'annan hawariyun din sune Allah ya ware mutum biyu daga ciki bayan fa annabi Isa ya aika su suka zama annabawa aka karyata su sun ci gaba da risalar annabi Isa da aka karyata su Allah ya aika mutum na uku a cikin su wanda shi ake cewa Shamaun alaihi salam wa'annan sune annabawa uku kadai da aka kara aika wa cikin banu Isra'ila bayan annabi Isa a riwayoyi sun zo da cewa a cikin larabawa an aiko da annabi Nabiyullah Khalid ibn Sinan muna karanta sirarsa cikin tarihin larabawa kafin zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dan kabilar Bani Abs ne akwai riwayoyi alafar da sahihati riwayat da suke cewa shi ma annabin Allah ne Allah ya aiko shi zuwa ga mutanansa larabawa to wayannan su ne mutum hudu da Allah ya aiko bayan annabi Isa tun daga wannan lokacin kuma sai da aka samu kamar shekara 400 a gurgudan riwaya wata riwaya ta ce da 10 wata riwaya ta ce da 30 ba a samu annabi komai ba to wannan ita ce abinda Allah yake kira alafatar dimin abusu wato lokacin da aka samu futur na zuwan annabawa a lokacin to kasancewar ba annabawa su yahudawa da banu isra'ila da nasara gaba ɗayan su sai suka samu futur min amrihim bala alaihimul amad lokaci yayi nisa shine aka samu canje-canje da yawa suka shiga cikin addinin har addinin ya zama yadda ya zama to sai Allah yake tuna musu cewa kar a zo lahira kuce ni ne ban aiko muku bashirun wa nadhirun ba ban aiko muku mai albashir mai gargadi ba shi yasa na aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da man shi an tanade shi ne sai karshen zamanin Isa sallallahu alaihi wasallam Allah yayi haka da nufi cewa a samu fatratin min ar-rusul tunda na karshe zai zo wanda zai rufe risalar gaba ɗayan ta tun aka samu fatra abinda zai faru ya faru to in yazo sai ya gyara na gaba ɗaya garan bawul na gaba ɗaya wanda daga wannan ba za a sake samu irin wannan fatra min ar-rusul dan har wani abu ya lalace addinin ba tunda shine addinin karshe addinin sa ne zai wanzu shine annabin karshe addinin sa ne zai wanzu sallallahu alaihi wasallama shi Allah zai masa alƙawari irin wanda bai yi annabawan da suka wuce a baya ba saboda haka shi Allah zai masa alƙawarin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma zamu kiyaye wannan alqur'ani har zuwa Allah ya tashi kiyama wanda shine abin da yake faruwa a yanzu Allah yana kiyaye alqur'anin kuma zai ci gaba da kiyaye shi har zuwa lokacin da Allah zai tashi kiyama saboda haka su banu Isra'ila din sai suka kafircewa abinda sun san shi saboda haka shi Allah yake ba annabin sa hakuri sallallahu alaihi wasallam yana ce masa ya rasulullah ka damu da wannan abin da suke yi ka tuna lokacin da annabi Musa ma yake tuna musu da neman da Allah ya musu kai zuwan ka gare su ni'ima ce suka kafirce mata ba kai suka fara kafircewa ba annabi Musa ma ya zo musu da ni'imomi sun kafirce har yana tuna musu yana ce musu ku tuna da ni'imomin da Allah ya muku lokacin ne ba ku annabawa da yawan gaske daga tsakkan lokacin annabi Ibrahim alaihi salam zuwa annabi Musa alaihi salam dukkan annabawan da suka zo banu Isra'ila in ka dauki annabawan da suka zo daga zamanin annabi Nuh alaihi salam har zuwa lokacin annabi Ibrahim wa'annan duka annabawan da suka zo na baya ba su ne ba banu Isra'ila ba tunda a lokacin ba a haifi kakansu ba maballe su kuma su wannan zuriyar gaba ɗaya Allah ya karanta ita sai ɗan kaɗan waɗanda suka wanzu suka kuma sake haifar da dukkan mutanen duniya daga kan annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa kan annabi Isa alaihi salam to duk annabawan da suka zo a wannan zamanin banu Isra'ila ne sai ɗan kaɗan wanda da yawa daga cikin su ma ba a san su ba dubban annabawa Allah ya aiko a cikin su to shine Allah yake tuna musu yanzu muku wannan ni'imar amma duk da haka mugo kafur ke ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan sannan kuma ya sanya ku ga zama sarakai yanzu gashi a wannan zamanin da muke ciki muna ganin sarautar taso da Allah ya ba su duk garin da kaje wanda yafi kowanne kyau kaje garin da yafi kowanne kyau a duniya inda ake ji da shi to a garin za a kai kango da tafi ko ina ke sai a ce maka nan ce sauran wanda ba Yahudawa kuma wanda suke zaune a garin to su kuma sauran banu Isra'ila saboda haka su ne mulukul ardi yanzu kana nan mutum yana kauye yana noman auduga amma wani matashi ne ba Yahude yana zaune a Manhattan a America shi ne yake fadan farashin da za a sayar da auduga a wannan shekara shi kuma bai taba sanin ya ake noma ta ba wanda yake noma ta yana nan wani kauye ko a Jigawa ko a Katsina yana noma ta amma wani yaro saurayi da Yahudi yana nan shi yake fadan nawa za a sayar kana nan kana wahala shi yake determining me value na wahalar da kake yi menene daidai da wannan wahalar ta ka nawa za a biya ka saboda Allah mai da su shine sarakan duniya a yau kamar yadda ya faɗa musu tun zamanin Annabi Musa wa atakum ma lam yuti ahadan min al-alamin sannan ya ba ku abin da bai ba kowa ba a cikin dukkan halitta abin da bai ba kowa waɗannan malamai sun yi dogon saɓani a kansa sun yi dogon tattaunawa a kansa amma dai magana mafi inganci shine yawan annabawan nan da ya ba su shine abin da bai ba kowa ba ba wanda aka ba su annabawa da yawa kamar su Yahudawa. Ya qawmi idkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qawmi idkhulu al-ardha al-muqaddasa ya kuwa annan jama'ata wa injana Musa ku shiga wannan ƙasa mai tsarki allati kataba Allahu lakum wacce Allah ya rubuta muku wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin kar ku jiya wannan ƙasa ta wa baya ku ce ba za ku shiga ba bayan kuma na muku umarni ku shige ta idan kuka yi haka za ku zama kun yi asara ta wannan al'arda muqaddasa ƙasa mai tsarki za ta yi musu alƙawari malamai sun yi dogon tattaunawa a ce wani gari ne sunan shi Al-Yaha ce wani gari ne a kusa da Palestine a ce Palestine din ce a ce Damascus shine garin sabani da yawa amma dai magana ta hadu akan cewa kuma wanne ne garin wannan garin a Sham yake wannan garin yana cikin kasar Sham kuma wayannan labarai da Allah yake ba mu cewa akwai wani gari ne tsarki wanda Allah ya rubuta musu su shiga tun a wancan lokacin kuma wannan labarai akwai su suma a littafin da suke hannunsu shi ne abin da ya ja hankalin waɗanda suke da wasu ne Yahudawa a yau a duniya suka je suka zauna a garin da ake kira Isra'ila a yanzu wanda garin Palestine ne aka kwata da ƙarfi aka zo kuma aka zauna suka yi istidani a wannan garin har dai wannan rigimar ta tashi tsakanin su wato ma'ana akwai ayoyin da suke nuna akwai wani gari wanda wannan garin Allah yana nufin Yahudawa su je su zauna a wannan garin wanda kuma ko da gaskiya ko da ƙarya yanzu dai suka aka yi istiglalin wayannan nusus din aka ji har abin da ya faru tun daga 1948 lokacin da aka kwace shi wancan gari التي يقوم يدخل الأرض المقدسة وشجونا الذي التي كتب التي كتب الله لكم وأن لا يربطهم ولا ترتدوا على أدباركم فخذوا بايا فتنقلبوا خاسرين سيدا متشوا ونتكم عندك يا سارة قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى سكتي النبي موسى إن فيها قوما جبارين حقيقة أكوس جبارا متاني أتكي wato jabbaran mutane ne wanda suke giants masu ƙarfi, masu girman jiki, waɗanda a riwayoyi sun ce sauran jikokin adawa ne da suka rayu kafin zuwan Annabi Isa ɗin, su ne waɗanda suke cikin wannan gari, mutane ne wanda Allah ya musu halittar su ta daban, ba iri ne da sauran mutane ba. Halittar jikinsu suna da girman gaske, tsawonsu zira'o'i ne da yawa. Indai da jiki da jiki za a haɗa, to sun fi ƙarfin kowa. Amma da yake Allah ne ya wasu Bani Isra'ila alƙawarin cewa za su shiga za su yi nasara, to da sun shiga ɗin da sun yi nasara. Saboda haka shi ne labarin da Allah yake ba mu a baya, cewa an ɗauki 12 naqiban daga cikinsu. Annabi Musa ya ɗebi mutum 12 a cikinsu ya ce, ku tafi ku je ku yi mana survey, ku je ku yi mana spying wannan garin, ku gaya yanayin garin yake, duk abin da ku gani kun dawo ku gaya mu. Suka dawo suka gaya wa Annabi Musa cewa, ai da muka shiga garin nan mutane muka gani, wato halittarsu ba ta wasafu ba. Mun haɗu da wani mutum, sai Allah ya sa suka haɗu da mutumin da ya fi kowa girma a garin, kuma wanda ana ce mishi Iwaj ibn Unuq ko ibn Inaq ko ibn A'naq, duka riwayoyi sun zo da sunayen guda uku daban-daban. Iwaj ibn Inaq, ibn Unuq, ibn Inaq, ibn A'naq. Sai suka haɗu da wannan mutum, wanda mutum ne mai tsananin tsawo, wanda mutum ɗibansu ya yi a hannunsa gaba ɗayansu. Yana mamaki, ko kuma su wane ne suka ce mishi gashi mu mutanen Annabi Musa, daga ina kuke, ga daga inda muke, me kuka zo yi a nan? Suka ce, mun zo mu yaƙe ku. Eh, mamaki, yace, yanzu ko wannan yaƙanmu za ku yi? Ya ɗibe su ya kai su wajen sarki, yace, ga wasu mutane da na tsinto sun ce wai sun zo ne su yaƙe mu. Sarkin ya ce, yaɗe su su tafi, ku je ku ba yanku labari abin da kuka yi. Saboda haka waɗannan mutane suka fito fazirin, a tsorace, suka zo suka samu Annabi Musa, suka wasafa Annabi Musa, to ga fa abin da muka gani, Annabi Musa ya ce, to shi kenan, yanzu ba zuwa za ku yi ku tsorata mutanen ku ce musu ga abubuwan da kuka gani ba. Abin da za a yi, zuwa za ku yi ku ba su ƙarfin gwiwa yadda za su fito, tunda Allah ya mana alƙawarin nasara, nasarar nan za mu yi ta la mahalata. Ku je ku ba mutanen ku ƙwarin gwiwa, kowa a cikin ku ya zama shi ne jagorar jama'arsa, su fito mu je mu yi yaƙin nan. Wannan shi ne abin da zai faru. To amma saboda su Bani Isra'ila sun saba alƙawari, saboda haka sai suka saba wannan misaki da suka yi da Annabi Musa, suka karya shi, suka koma suka samu mutanensa, suka ce suka samu mutanensu, kowa ya ba mutanen shi labarin, kai ai in kuka je ba za ku dawo ba. Kun ga abin da muka gani kuwa, ai inna fiha qauman jabbarin, ai mutane ne jabbari a cikin wannan gari, ai ba zai yi ni yaƙi da wannan mutanen ba. Suka tsorata su, sai mutum biyu a cikinsu su kaɗai ne waɗanda ba su tsorata su ba, ba su yi magana, ba su faɗi wannan abin ba, wannan abin da su sauran suka faɗa. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, suka ce, Musa, akwai jabbaran mutane a ciki, wa inna lan nadkhulaha, kuma mu ba za mu shiga ba hatta ya khuruju minha, sai dai in waɗannan mutanen sun fito, bayan kuma cewa akai su je su yaƙi waɗannan mutanen. Amma suka ce ba za su shiga ba sai waɗannan mutanen sun fito. Fa'in ya khuruju minha fa inna dakhiluni, amma da sun fito za mu shiga, da waɗannan mutanen sun fito kuma za mu shiga. To ai zancen banza kenan, ko da aka ce ku je ku yi jihadi, to kuma ku ce sai mutanen sun fito, to idan mutanen sun fito kuma ai ba maganar jihadi kenan. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان من الذين يخافون mutum biyu daga cikin waɗanda suka tsorata din an'ama Allahu alaihima, waɗanda Allah ya musu baiwa da ni'imar imani, su ba su zama cikin waɗancan jahilai ta gadare ba. To malamai sun yi doguwar magana akan kalmar ya khafuna a cikin wannan aya. Qala rajulani min allazina ya khafuna, cikin waɗanda suka tsorata da abin da suka gani a wancan gari, ko qala rajulani min allazina ya khafuna rabba, cikin waɗanda suke jin tsoron Ubangijinsu, saboda haka ba za su yi irin wancan aiki na sabo abin da Annabi Musa ya hana su ba. Kowace magana dai akwai ta, kuma kowace magana to istisab a wannan context din. Qala rajulani min allazina ya khafuna, mutum biyu daga cikin masu tsoron Allah a cikinsu, na'am Allahu alaihima, wanda Allah ya musu baiwa da imani, ya ni'imta su da imani, suka ce musu ulkhulu alaihimul bab. Akwai magana ta uku cewa wannan rajulani din su a cikin mutanen iwaje suke. Mutum biyu ne masu imani wanda suna cikin mutanen iwaje, cikin mutanen wannan garin, masu sai ya zama cewa amma kan addinin Annabi Musa suke mutanen wancan gari ba su sani ba. So ya khafu na, suna jin tsoron kar su bayyana imaninsu mutanen garin su cutar da su, saboda haka ba su bayyana imanin nasu ba. Amma sai suka fito a sace, suka zo suka samu mutanen Annabi, suka ce musu ulkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, suka ce musu wallahi kar ku ji tsoro, mutanen nan namu da kuke gani girman jikin ne kawai, amma karayyar zuciya ce da su, da kun shiga nasara za ku. To akan kowane kauli fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, ita ma fasarar ta tana caccanjawa gurgudan yadda ka ɗauki ma'anar rajulani. Idan rajulani mutane biyu cikin jama'ar Annabi Isa ne, wa'anda ba su kafirce kamar yadda wa'ancan mutum goma suka kafirce ba. Idan su ne ya khafuna an'ama Allahu alaihi ma, suka ce a shiga, to ma'anar fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, lalle in kun shiga za ku yi nasara. To wannan sun gina ne akan ƙarfin imaninsu da cewa tunda Allah ya mana alƙawarin nasara za mu yi nasara, shi ne ma'ana. Amma idan an gina akan cewa rajulani cikin mutanen iwaje ne, waɗanda mutum biyu daga cikinsu sun yi imani da Annabi Isa a ɓoye, to su kuma fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna, in kuka shiga za ku yi nasara, sun gina ne akan ma'rifarsu da mutanen nasu. Sun san cewa mutanen nasu a jiki ne suke da girman jiki, amma suna da raunin zuciya, saboda haka suka ce fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Allahu a'lam bis-sawab, mahma yakun min amrina, banda da ayat take cewa shine mutum biyu daga cikin mutanen da suke tsorace, amma Allah ya musu baiwa da imani, suka ce wallahi kar ku ji tsoro ku shiga, kun shiga ta wannan kofar, fa inna fa idza dakhaltum udkhulu alaihimul bab, ku shiga musu ta kofa, da kun shiga fa innakum ghalibuna, nasara za ku yi ba kamar yadda kuke tsammani ba. Allahi fatawakkalu, sannan ku yi dogaro ga Allah, da Allah nan shi ya ce a yakin nan, kuma ba za mu tafi yakin nan ya wofintar da mu ba. Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina, ku dogara ga Allah, matakar dai kuna da imani Allah ba zai wofintar da ku ba. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. suka ce mutanen su wannan jama'ar ta Annabi Musa, suka ce ya Musa, ya kai Annabi Musa, inna lan nadkhulaha, mu ba za mu shiga wannan gari ba, abadan ma damu fiha, matuƙar dai waɗannan mutane suna cikin wannan gari, mu ba za mu shiga ba. fadhhab anta wa rabbuka, ku tafi da kai da Ubangijinka, faƙatila, ku je ku yaƙi. To wannan magana ta su a ita ma malamai sun yi doguwar tattauna akan ma'anar fadhhab anta wa rabbuka, saboda a gaba za mu ji Allah Annabi Musa yana cewa fafurubba yana bainal qawmil fasiqina, shi ya sa malamai suke magana akan ta, saboda ma'anar fadhhab anta wa rabbuka faƙatila, ka tafi kai da Ubangijinka ka je ku wannan yaƙi, magana ce ta kafirci sare. To amma ya addaba kuma Annabi Musa bai ce fafuru bainana wa bainal qawmil kafirin, wa bainal qawmil kafirin ba, yace bainal qawmil fasiqin. to yana da alaka da sabanin da aka yi anan akan wannan aya fasab anta wa rabbuka wasu malamai sun ce wa rabbuka dinnan haruna suke nufi dan uwanka haruna ne gidanka haruna kenan tunda haruna yayan annabi musa ne ba kaninsa ba saboda haka suka ce mishi fasab anta wa rabbuka kuma wannan fassara abinda zai zo a gaba yana saddaka ta na cewa rabbina amliku illa nafsi wa akhi yana saddaka wannan fassara zabanta wa rabbuka faqatila to ka tafi da kai da mai gidanka haruna ku je ku wannan yaki tunda dai shi da abin da kace yana ji to ka tafi ka je ku wannan yaki mai ba zamu ba wannan fassara kenan amma idan ya zama cewa abin da ake gudun shi suke nufi da ka tafi da kai da Allah ka ku je ku yaki to wannan kafirci ne sahihi daga cikin abin da ya kafarta su malaman ilmul kalam suka ce al-mawal qurtubi ya ka wannan maganar ta ilmu ta malaman ilmul kalam cewa abin da ya kafarta su anan ba cewa da suke kaje da kai da ubangijinka ku yaki ba wannan ai da mun in ya tafi yaki Allah zai taimake shi wannan la mahalata amma iz kalmar izhab ita ce ta kafarta su saboda sun sa Allah ya intaqil wannan intiqalin kuma ya mai da su cikin al-mushabbiha fi al-aqida wanda suke shabbaha Allah da wanda ba shi ba wanda tashbihin nan da ake wa da suke wa Allah shine yasa har za su iya cewa Allah ya intaqil min haythu ziyab zai iya intiqali ta hanyar tafiya daga wani waje zuwa wani saboda haka ba cewa kai yaki da kai da ubangijinka ne ka furta su kalmar izhab ita ce kalmar da ta furta su fazhab anta wa rabbuka faqatila ka tafi da kai da ubangijinka faqatila ku je wannan yaki mu ba zani ba inna ahuna qa'idun mu muna nan muna jiran kun sai kun gama yaki sai ku sanar da mu to sannan kuma daga nan sai a ga yadda za a yi in ma shigar za a yi in ma tsayuwar za a yi ku dai je ku wannan قال ربي لا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال ربي إني لا أملك إلا نفسي سأقول هكذا سكفت وأن مدنا النبي موسى عليه السلام سيجد يا أبنجي ني أننبانا إيما لك كواسي كيناد أموانا تو illa nafsi wa akhi ita ma malamai sun tattauna akan ta ita kuma matsala ce ta irabi anan ta jawo fassarorin da aka yi mata sun kai kamar fassarori guda kamar hudu ko biyar amma bari mu dauki guda kwaya biyu a ciki qala rabbi inni la amliku illa nafsi yace ya ubangiji anan dai ni mutanen sun fi karfi na bana mallakar komai sai kaina wa akhi da dan uwana to a harafin wa anan zai iya zama wawu atfin ne zai iya zama wawu istinafin ne idan ya zama wawu atfin ne to an yi atfin la amliku illa nafsi wa akhi akhi an yi atfin da akan nafsi kenan bana mallakar kowa sai kaina sai kuma dan uwana idan ya zama kuma wawu istinafin ne jumla ce sabuwa ya fara qala rabbi la amliku illa nafsi wa akhi la yamliku illa nafsahu kenan to Allah bana mallaka komai sai kaina dan uwana shi ma baya iya mallaka komai sai kansa to wayannan biyu daga cikin fasarori da yawa da aka yi wanda la irabi ne in ya canja kuma la irabin zai iya canjawa da yawa kamar za a yi la irabi kamar kashi biyar a nan wajen daban-daban wanda kowanne aka yi ma'anar jumlar za ta canja amma dai duka a cikin ibar na maganar da ake yi ne ba canji ne wanda zai canja ma'ana da fadi ba to haka dai annabi Musa ya ce Allah bana iya mallakar kowa sai kaina la amliku illa nafsi wa akhi shi ma dan uwana bana iya mallakar kowa sai shi ko kuma shi ma baya iya mallakar kowa sai kansa fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqina Allah ta raba tsakanin da waɗannan mutane fasikai saboda sun ki bin umarnin Allah kuma kin bin umarnin Allah yana mai da mutum fasiki saboda haka sun zama fasikai kenan Allah ta raba tsakanin mu da su ta yaya Allah zai raba tsakanin su da su bayan suna tare kuma gashi har za su shiga tehu tare wasu malamai suka ce ai Allah ya raba tsakaninsu saboda su kaɗai suka shiga tekun kamar yadda za mu gani a gaba, Annabi Musa bai shiga ba. Amma wannan maganar ba ta da ƙarfi, ba magana ce ta jihohin malamai, magana ce ta ‘yan kaɗan daga cikin malamai. Saboda haka jihohin malamai suka ce Annabi Musa addu’ar da yake a nan Allah ka raba mu da su wajen hukunci a lahira, in ka tashi musu azaba kar ka haɗa da mu cikin azabar da za ta musu. Ya ta akhuzna bima fa'ala as-sufaha'u minna, ji Allah karka kama mu da laifin da wawayen cikin mu suka aikata. To in ka tashi musu azaba, to karka hada da mu cikin azabar. Wasu waɗanda suka faɗi wannan maganan suka ƙara da ihtimalin cewa zai yi Annabi Musa yana cewa ka raba mutum a nan duniya ta yadda duk abin da za ka saukar ko da ya zama azaba gare shi ya zama ni'ima gare mu, kamar yadda tihu daga bayan Allah ya saukar musu da tihu ya zama azaba ce ga su bani Isra’ila. So kuma sai Annabi Musa da ɗan uwansa Haruna ya zama cewa ba sa jin wannan azabar da su bani Isra’ila suke ji, har ma dai Allah ya tarbi rayuwarsu ana cikin wannan tihu a da ahadin ƙaulai. Qala fa inna muharramatun alaihim 40 سنه يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم الباجت تندسني هكا تونا حرمتا مسو شيغا wannan kasar ko ita kasar muqaddasa din ko kuma kasar da suke so su koma ta masar, na haramta musu shekara 40 ba za su shige ta ba. Wannan haramtawa da aka yi ita ma akwai magana biyu, rajiha da marjuhiya. Magana marjuhiya don mu fara da ita shine wannan tahrimu tashri'in ne. Allah yi musu tahrimu tashri'in ne, saboda haka an haramta musu shiga ko da suna da ƙudurar shiga haramun ne su shiga wannan ƙasa in suka shiga sun yi laifi. Wannan magana ita ce marjuhiyar magana a cikin wannan masalar. Akwai rajihan magana shine ba tahrimu tashri'in bane, a'a tahrimu imkani ne, tahrimi ne na ba zai yi ba ko da suna so su shiga. Saboda haka ba haramci ne na shari'a ba, haramci ne na istihala, ko da suna so su shiga din mun hana ba zai yi ba. Saboda haka 40 sanatan yatihuna fil ard, idan shi ma karatun ayar zai bambanta gwargwadon irin fassarar da malami ya ɗauka. Wanda yake tahrimu tashri'in ne to zai karanta ayar qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana, an haramta musu shiga wannan ƙasa shekara 40, sai ya zama 40 ɗin nan zarf ne na tahrim din. Wanda kuma ya ce a tahrim ne na imkan, yiwuwa ce ba zai yi ba ko da suna so, sai ya zama qala fa innaha muharramatun alaihim waqfa wajen 40 sanatan yatihuna fil ard, sai ya zama cewa shi 40 ɗin nan zarf ne amma na tihu na yatihuna fil ard, mu'allif ne da yatihuna fil ard ba mu'allif ne da muharrama ba. To inda ka karanta ayar haka fasarar za ta fito. To mahma yakum min amrin, Allah da ya sa musu tihu shekara 40 yatihuna fil ard sun samu ɗimuwa sun rasa inda za su je, in suka tafi sun tashi washe gari sai su rasa ina daga ina suke, daidai ina suke, haka za su yi ta dawurwura a waje ɗaya sai da suka shekara 40. A cikin wannan shekara 40 ɗin da aka yi abubuwa da yawa sun faru. Sun yi wa Annabi Musa complain na abinci a lokacin ne Allah ya saukar musu da alman wasalwa da muka karanta a cikin sura suke complain tufafinsu Allah ya kaddara cewa suna girma tare da tufafinsu. Allah ya musu abubuwa da yawa na baiwa. A wannan lokacin ne masalar wala takunu kal ladina aza Musa fa farahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajihan tafau, suka yi wa annabi Musa izaya kala-kala, wanda allazi na azo Musa ɗin nan ita ma tana da fassarori. Daga cikin fassarorin shi ne ya ji wanka, suka yana ɓuya ɗin zai yi wanka ba kamar yadda suke yi su a cikin mutane ba, suka zarge shi da cewa yana da wani abu ne mara kyan gani al'aurarsa. Barahu Allah mimma qalu, Allah ya barantar da shi cewa ba haka ba. Rajiya fassara shi ne ɗan uwansa annabi Haruna ne ya rasu, ɗan uwansa annabi Haruna ya rasu, sai ya je binne shi. Ya binne shi, idan ya gaya musu annabi Haruna ya rasu, sai suka ce mai sayar da ba, annabi Haruna bai rasu ba, kashe shi. Ke ni in kashe ɗan uwana, zan kashe ɗan uwana. Suka ce su bai sayar da ba, ke to ku zo mu je kabarinsa. Suka je kabarinsa, Allah ya tada annabi Haruna, ya kira annabi Haruna, Allah ya tayar da shi hanyar mu'jiza ta annabi Musa. Suka tambaye annabi Musa, ya tambaye shi a gabansu, ni na kashe ta? Annabi Haruna ya ce ba kai kashe ni ba, mutuwa ai. Ya ce to kuma ka kwanta, ya kuma koma cikin kabarinsa. Wannan shi ne kan ladhi na azaw Musa fa barahu Allah mimma qalu wa kana inda Allahi wajihan. Wannan shi ne abin da ya tuda a cikin wannan lokacin tehun ne wannan ya faru. Ɗaya daga cikin maganganu guda biyu, annabi Musa ya rasu ana cikin tihu, saboda haka ɗaya daga cikin mutum biyu, qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim udkhulu alayhim albab, ɗaya daga cikin waɗannan mutanen Allah ya aiko shi ya maida shi annabi. Allah ya aiko shi ya maida shi annabi, saboda haka Allah ya ba shi umarni cewa ya ɗibi a lokacin duk waɗanda suka saba wa Allah, suka ce ba za su shiga ba, ba za su je su yaƙi ba, dukkansu sun mutu sun ƙare. Sai ‘ya’yansu waɗanda lokacin da abin ya faru ba suka ba wanda ya kai shekara 20 a cikinsu, lokacin su kuma sun taso sun zama manya da kuma sababbi waɗanda aka haifa. To sai Allah ya aiko shi wannan annabi a cikinsu Yusha, sai aka aiko shi, sai ya ɗibe su, sai suka tafi al-ardal muqaddasa ɗin, suka tafi kuma suka yi yaƙin, suka yi nasara, suka yi yaƙin kuma suka yi nasara. Bayan sun yi nasara a yaƙin, suka je kuma suka zauna a wannan gari. Wannan ahadul qawlain. Magana ta biyu, annabi Isa bai rasu ba, amma ya tsufa, saboda haka bayan waɗancan mutanen duka sun rasu, ya zama sai matasa daga cikin ‘yan yara daga cikinsu a wancan lokacin sun girma sun zama su ne manya, da kuma sababbi waɗanda aka haifa. Sai Allah ya ba annabi Musa umarni a koma wannan gari, wannan yin jihadi sai ya yi shi ba bashi. Sai annabi Musa ya ɗauki Yusha ya sa shi a gaba, shi ne komanda, ya tafi. Suna tafiya da annabi Musa, amma da Yusha ɗin shi ne a gaba, shi ne komanda. Aka shiga wannan gari, aka je aka yi wannan yaƙi, kuma aka yi nasara, kuma aka zauna a wannan gari. Waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru a wannan gari. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله يجزي عن موسى كرك داو كرنك باشي كرك جاو شي كما دو انهم فاسق اما تانا دا ابن لسك يي دا ابن لك الله يا موسى كما كان ابن لسك يني كرك جي كومي دنگنا دو انهم ابن دا الله يا موسى اي سيني ابن لسن چنچن تا يا موسى ابن دا كي موسى. اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اتل عليهم نبأ ابني آدم يا رسول الله ba mutanen ka labarin ‘ya’yan annabi Adamu su biyu, iskarraba kurbanan bil haqqi, labari na gaskiya, iskarraba kurbanan, lokacin da suka ba da kurbani, wato suka kaddama wani abu na hadaya ga Allah subhanahu wa ta’ala, fa taqabbala min ahadihima, sai aka karɓi kurbanan ɗaya a cikinsu, wa lam yutaqabbal min al-akhar, shi kuma ɗayan ba a karɓi ƙurbaninsa ba. To saboda haushin ba a karɓi wannan ƙurbanin nasa ba, ƙala laqtulannaka, sai ya ce to wallahi zan kashe ka, wallahi sai na kashe ka. Dan uwan ya ce wa dan uwansa sai na kashe ka. Ƙala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, shi kuma sai ya ce wa dan uwan nasa to ni me yana wa ani ba ni na hana karbi qurbanin ka ba shi wannan qurbani da kaga ni Allah yana karba ne wajen mai jin tsoron sa ba wai ni ne nasa aka karbanawa na kuma sa aka karban naka ba saboda haka tsoron Allah na ne yasa aka karbanawa kai kuma rashin tsoron Allah ka ne yasa ba aka karbanaka ba wato yadda abin ya faru shine shi annabi Adam lokacin da Allah ya kawo shi duniya da matarsa Hawwa'u bayan tsawon shekaru ba su haɗu ba daga baya sai suka zo suka haɗu a nan wajen dutsen Arafa wanda shi yasa ake cewa dutsen Arafa Arafa wato anan suka ga juna suka gane juna an ce shi da Allah ya tashi sauko da su daga aljanna shi an sauko da shi wajejen ƙasar India ta kuma an sauko da ita wajejen ƙasar Jidda har zuwa lokacin da Allah ya masa umarni ya zo aikin haji to ya taho mala'ika Jibril ne masa jagora yana nuna masa hanya har ya zo nan to da ya zo nan ya zo ya aikin haji ya gama ya zo zaman Arafa kawai sai ya hanguta ita kuma da yake a nan wajen Jidda take rayuwa wannan abu ya kawo ta wajen sai suka haɗu ba su haɗu ba tsawon shekaru sai a wannan lokacin to bayan sun haɗu shikenan suka ci gaba da haihuwa to duk lokacin da ka samu ciki za ka haifi ƴaƴa biyu tagwaye namiji da mace za ka haifi tagwaye namiji da mace to tunda ba kowa a duniya ba inda waɗannan yaran za su samu ɗan uwan aure to duk inda ta haifi namiji da mace in suka girma sai a ɗauki namijin wannan sai a haɗa da ta macen wancan namijin wannan sai a haɗa da ta macen wancan namijin wannan sai a haɗa da ta macen wancan haka ake to har zuwa lokacin da shi Qabil da Habil suna bin juna sakonni ne suka isa aure da aka ce za a haɗa su aure shi Qabil shi ne babba shi aka fara haifa riwayoyi waɗanda ba za ka iya saddaka su ba za ka iya karyata su ba riwayoyi ne wanda aka fassara ayoyin Qur'ani da su amma riwayoyi ne suna iya suna cewa shi Qabila a aljanna aka samu cikinsa tun suna aljanna aka samu cikinsa aka samu cikin sa aka haife shi ba tare da wahala ko naƙuda ko ginin haihuwa ba da shi da ƴar uwarsa saboda haka da aka haife su sai aka sauko da su da lokacin da za a sauko duniya tare da su aka sauko shi kuma Habila karamin shi ne mai tsoron Allah a ciki shi kuma a duniya aka haife shi daga lokacin da aka haife shi mahaifinsu ta fara sanin wahalar haihuwa da naƙuda da ginin haihuwa da sauransu to haka dai aka ci gaba da haihuwa to da aka tashi magana aure sai ya zama ita wacce aka haifi Qabila da ita ta fi kyau saboda haka shi Qabilan sai ce shi bai yarda ba ai shi bai ma yarda cewa babansa Adamu alaihi salam Allah ne ya gaya masa cewa ya raba tsakanin su ya sa shi ya aure yarwa wancan ba shi bai yarda ba kawai abinda zuciyarsa ta gaya masa ne saboda haka shi ba zai yarda ba to wannan cewa da yi ba zai yarda ba a annabi baban su annabi Adam kuma zai ya masa to yadda aka faɗa din nan haka za a yi ba za a canja ba saboda haka Allah ya ce sai ransa ya baci da ransa ya baci sai annabi Adam ya ce to abinda za a yi tunda da yake wannan yarinya akan ta ake wannan abu ku je ku yi qurbani a wannan zamanin idan an je an yi qurbani duk wanda Allah ya karbi qurbaninsa to wata wuta ce take saukowa daga sama sai ta zo ta dauke qurbanin idan ta dauke qurbanin ta tafi da shi to Allah ya karbi wannan qurbanin nasa kenan to shi Habila makiyayi ne sai ya dauki wanda ya fi kyau cikin dabbobin da yake kiwo ya samu ragon gefe kowanne yake shi zan ba wa Allah to wannan zan bayar shi kuma Qabila manomi ne sai ya samu marasa kyau daga cikin abubuwan gonarsa yace ina ruwa na ko a karba ko ba a karba bare ni shi sai na aure sai je sai kai da suka je suka kai qurbanin sai ko wannan farar wutar ta zo ta dauke qurbanin Habila ta bar na Qabila sai ko ransa ya kara baci ransa ya kara baci to shi ne yace masa sai na kashe ka kare la tu dan naka yace sai na wallahi hakkin ransa yace masa sai na kashe ka yace masa sai na kashe ka yace masa to ni ba zan hana ka kashe ni ba amma dai ka sani ni ba ni nake sa a karbi qurbani ba Allah shine yake karban qurbani kuma Allah yana karban na masu jin tsoron Allah ne ba kowa sai irin mutane ba to nan zamu dakata insha Allah sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ga ƴan tambayoyin da suka shigo zamu amsa su kuma gobe Allah ya kawo insha Allah zamu dora daga inda tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka malam da alheri ya kara masa imani amin tambaya shine a karamakallahu menene hukuncin masu yin raka'a hudu su yi sallama daya a sallar tarawih Allah ya saka da alheri wannan tayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka kuma wayansu mazhabobi sun dauke ta suna yi kamar irin su mazhabar hanafiya haka suke yi saboda mafi yawancin masu yin mazhabar hanafiya tarawih raka'a 20 suke saboda haka suna yin raka'a hudu suna yin sallama hudu sallama wannan yayi ya inganta idan kana cikin mujtahidi ne za ka iya yin haka amma idan kai muqallidi ne to abinda malamin ka yake yi shi za ka yi Allah ya sa mu dace salam malam Allah ya kara ma malam lafiya amin ina so malam ya mana magana akan ciyarwa idan mutum ba zai iya yin azumi ba sako daga Abubakar RGC ai to mun amsa da tambaya ne kuma da wannan jiya idan mutum ba zai iya yin azumi ba to ciyarwa zai yi kuma ciyarwan nan ana yin ta ne bayan an kai azumin duk an kai azumin sai kai kuma ciyar da an kai azumin sai kai kuma ciyar haka dai aka samu sahabbai suna yi har na bada misali da Anas ibn Malik radiyallahu anhu lokacin da shekarunsa suka tura daga cikin sahabban annabi da shekarunsa suka tura ya zama baya iya azumi sai ciyarwa shi bari yake sai ranar sallah sai ga yaci mutum 30 ko mutum 20 gurgurdan yawan azumin da aka yi sai ga yaci su san cin abinci ciyar da su a lokaci daya kuma zaka iya an kai azumi ka ciyar kuma ba za ka yi tsinkawa ba to ka bari an yi azumi goma sai ka ciyar da mutum goma musan sake azumi goma sai ka sake ciyar da mutum goma an gama azumi sai ka ciyar da na karshe Allah ya sa mu dace tambaya ta gaba yana cewa ya halatta mutum ya sadu da matarsa bayan ya yi sahur inda sauran lokaci alfijir bai keto ba kuma baya jin tsoron cewa lokacin alfijir zai riske shi ya halatta babu komai salam malam idan na samu ana sallar la'asar ne kuma ban yi azhar ba to zan koma gefe in yi azhar ne ko kuma in shiga jami'i Muhammadu baban na ilimi wanda to ya danganta idan malikiya kake yi a malikiya jera tsakanin salloli wajibi idan shafi'iya kake yi ba dole bane a wajen su saboda haka idan ka zo ka samu ana sallar la'asar idan ka ji tsoron cewa za ka iya rasa jini to za ka yi kuma baka so baka ji tsoron cewa ita wannan azharin da take kanka tunda muktarin da ya riga ya shiga yanzu kana cikin darurun lokacinta kuma da na la'asar ɗaya ne to in baka ji tsoron cewa darurun lokacinta zai wuce ba to ka iya yin la'asar ɗin da ake yi sai ka zo ka yi azhar a mazhabin shafi'iya amma a malikiya to yadda ka faɗa ɗin haka za ka yi gefe za ka koma ka yi azhar in ka yi azhar ɗinka sannan sai ka zo in Allah ya sa ka'idar ba su idar ba ka zo ku yi la'asar ɗin tare da su in kuma sun idar ka yi la'asar ɗin ta jami'i ya wuce ka amma kai ka jawo saboda kai ka yi sallar azhar kan lokaci sai tambaya ta gaba ya ce malam assalamu alaikum Allah ya kara lafiya malam amin tambaya ta shin mai shan tabar wiwi yana da ladan azumi wannan ma tambayar ina ganin kamar mun amsa ta ko irin ta nace idan dai ba yana azumin sa yana kama da azumin ya sha ba azumin sa yayi ita kuma tabar wiwi da ya sha sai bayan an sha ruwa ya sha ta to kaga azumin sa da ban shan tabar wiwin sa da idan ya sha ta ana cikin azumi da tsakiyar rana kafin a sha ruwa to shi ne yake da matsala yake da matsala cewa ko ta karya masa azumi ko na kuma kamar haka tabbas ko ya sha wiwi ko ya sha ruwa ko ya sha taba ko ya ci naman kaza duk daya ne wajen karya azumi ita kuma wiwin sa daban alhakinta daban saboda ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kullu muskirin khamrun kullu khamrin haram duk abin da yake khamar hankali yake khamarul aql wato zai canja maka tunani yadda kake tunani to wannan ran giya ne kuma kowace giya haramun shanka. Allah ya san dace. Baya ta gaba yace assalamu alaikum, ina yi wa sayyidi barka da warhaka da fatan Allah ya kara kusanci da sayyidi da nayi. Amin mala. Tambaya ta ita ce ni ne na tafi wajen aiki har na kai yamma sosai, kuma tare da ni ba wani abu da zai bayyana min lokacin shan ruwa. Kawai sai na hasashe da faduwar rana, da na ga san ba wani haske sai na sha ruwa. Bayan wani ɗan lokaci sai na ji kiran sallah. To sayyidi, ya makomar azumi na daga Muhammadu Rabi'u Komanda Hayin Dan Mani Kaduna. Wannan abin ya taɓa faruwa a madinar Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana da rai, kamar yadda ya zo a hadisin Sayyida Aisha radhiyallahu anha. Wata rana aka ga rana ta ɓace, aka sha ruwa. Bayan an sha ruwa, rana ta sake fitowa, ashe ba ta faɗa ba ɓacewa, kawai ta yi gajimare ne ya ɓatar da ita. Saboda haka sai aka kame baki. Abin da za ka yi shi ne za ka kame bakinka. In ka kame bakinka, sai idan rana ta faɗi, sai kuma ka sha ruwa. Matsala shi ne abin da zai biyo bayan wannan. Za ka rama ɗaya bayan azumi, ko kuma ba za ka rama ba? To wannan akwai maganganu guda biyu a nan. Hadisin innama at'amahu Allahu wa asqahu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wanda ya manta ya sha ruwa yana azumi ko ya ci abinci. Shi ne hadisin da malamai suka yi wa fassara irin biyu. Ra'ayi na farko suka ce innama at'amahu Allahu wa asqahu, Allah ne ya ciyar da shi, ya shayar da shi, saboda haka ba laifi a kansa. Babu wani laifin. Babu laifin kafara, ko kuma babu laifin qada'i. To wa'annan su ne maganganu guda biyu. Saboda haka mudiya malikiya za ka rama guda ɗaya bayan azumi ya wuce. Wasu mazhabobi kuma ba za ka rama ba. Ina ba ka fatawa da malikiya ne, saboda na san malikiya ake yi a wannan ɓangare. Za a ke ba ka fatawa da malikiya. Alaga fata malikiya. Sai tambaya ta gaba. Amma ɗan tsokaci a nan kafin na wuce wannan tambayar shi ne, da kaji an kira sallar, zai iya yiwuwa shi ma ladanin da ya kira sallar sai da ya sha ruwa sannan ya kira sallar. Oh, ya kamata ka tantance da cewa ya kira sallar daidai lokacin da rana ta faɗi ne, ko kuma shi ma sai da ya sha ruwansa ya yi kat, sannan irin taka ya yi sai da ya sha ruwansa sannan ya kira sallar. Tambaya ta gaba, assalamu alaikum, Allah ya karɓi ibadarmu, amin, daga Alhaji Buhari mai nunar rabuwar gasa da wannan fatan baya ba ce, Allah ya saka da ke. Ta gaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi, daga Adam ɗalibi, ina ma malam fatan alheri, don Allah malam na kasance na mafarki. Sanda ina mafarki shi ne ya fito, don Allah malam ina so ka mun ƙarin bayani. Idan kana ɗauke da azumi ne, baccin rana kake yi, inda daddare ne ba komai. Idan da rana ne kawai wanka za ka yi, idan kuma da rana ne to ka ga azumi ya targaɗe kenan. Ba kafara a kanka, amma da akwai ƙada'i guda ɗaya. Salam karama, mun sha ruwa lafiya, muna ma malam fatan alheri, Allah ya bada lada. Sako daga shi ma unguwan Badara, wannan ma ba tambaya ba ne. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hadina fi man hadaita, wallana fi man tawallaita, barik lana fi ma a'taita, waqina sayfan rahmatika, sharra ma qadaita, innaka taqdimul haqqi wa la yudda alayka, innahu la yuzi man walayta wa la yudli man walayta, tabaraka rabbana wa ta'ala. Allahumma aksim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min yaqinin ma tahulu bihi alayna wa sa'ib ad-dunya wa matina. Allahumma li asma'ina wa absarina wa quwwatina wa dama ahyaytana wa ja'alna wa sami'na wa ja'alna ala man zalamana. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبالغنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من جنودنا من لا خوف منا ولا رحمنا رب العالمين. اللهم ربنا زدك نفوسنا وأحيا تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الناظر الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من الدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.